sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku shirin mu na wannan safiyar Alhamis 17 ga watan Disamban shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da kanan labarai.
Bankin Cigaban Al'umma na Amurka IDB ya alƙawarin dala biliyan 1 don taimaka kasashen tsakiyar Amurka da Caribbean da ke yaki da cutar coronavirus. Kukin Amurka suna gabatar da yarjejeniya ta kusan dala biliyan 750 na tallafi don magance tasirin coronavirus ga tattalin arzikin kasar. An kawo wani dan kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab da ake zargi da kulle magarkashiya aiwatar da hari irin na 9/11 a Amurka zuwa New York don fuskantar tuhuma kan ta'addanci.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa majalisun dokokin Najeriya sun kare kaimi wurin matsawa shugaban kasa lamba ya kori shugabannin sojojin kasar saboda sun gaza a aikin su.
We are not questioning his passion for restoring peace.
Da yake suna kaunar shugaban kasa Muhammadu Buhari amma ba za su zaba ido akan aikata ba daidai ba kan da yake gwamnatin tarayya sun ci gaba da rike manyan hukuncin tsaro duk da cewa sun gaza wajen aikin su.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da buɗe iyakokin kasar guda hudu. To ko waɗanne iyakoki ne?
Iyakokin su ne Seme dake Lagos zuwa Kwatano, sai ta Ilela dake kan iyakar Sokoto da Jamhuriyar Niger, sai ta Maigatari dake kan iyakar Jigawa da Jamhuriyar Niger, sai kuma ta Mfon dake kan iyakar Kudu maso Kudu.
Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai ya sanar da yuwuwar sake rufe jihar sakamakon karuwar kamuwa da cutar COVID-19 a jihar. Baya ga haka alheri Grace Abdu da tafi da shirin domin iyali, to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bankin Cigaban Al'umma na Amurka IDB ya alƙawarin dala biliyan 1 jiya Laraba don taimaka kasashen tsakiyar Amurka da Caribbean da ke yaki da cutar coronavirus. Bankin IDB zai ware kuɗin ne wajen sayan allura daga kafi, karfafa cibiyoyin ƙasa wajen rarraba maganin da kuma faɗaɗa girman daga kafin. Tallafin na dala biliyan 1.2 ƙari ne kan abin da bankin ya riga ya tattara a yankin wajen biyan kuɗaɗen gwaji da na magunguna. Sanarwar ta jiya Laraba ta zo ne yayin da yankin Latin Amurka ya bayar da rahoton samun ƙaruwar cutar coronavirus da mace-mace. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, kusan kashi 33 cikin 100 na mutuwar coronavirus na duniya an same su ne a Latin Amurka, duk da cewa yankin ne ke da kashi 9 cikin 100 na yawan mutanen duniya. Dangane da sanarwar da Somalia ta bayar a wannan makon cewa ta yanke alakar diplomasiya da Kenya, gwamnatin Nairobi ta ce ba za ta kori jami'an diplomasiyar Somalia ba, kuma a maimakon hakan za ta nemi tattaunawa da makociyar ta. A halin da ake ciki, shugaban Kenya Uhuru Kenyatta a ranar Talata ya kammala karɓar bakuncin ziyarar kwanaki 3 da nufin ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninsa da shugaban Somaliland Mus Bizi Abdi. Kenyatta ya gayyaci shugaban ƙasar na Somaliland mai ɓallewa wanda ya isa ranar Lahadi. Ministan yaɗa labarai Usman Dubde ne ya sanar da sanarwar da Somalia ta yanke a yammacin ranar Litinin, wanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya zo ne a matsayin martani ga abin da ya kira kullalliyar Kenya a bayyane wajen yin katsalandan ga mulkin kasar Somali. A cikin jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin ɗin kasar, Dubbe ya ce gwamnati ta umarci dukkan jami'an diplomasiyar Somali da ke Kenya da su koma gida, sannan ta ba jami'an diplomasiyar Kenya da ke Somaliya wa'adin kwanaki 7 su bar kasar. Kakakin gwamnatin Kenya Cyprus Oguna a ranar Talata ya shaida manema labarai cewa Nairobi ba za ta kori jami'an diplomasiyar Somalia ko 'yan kasar ba, dangane da shawarar da Mogadishu ta yanke na yanke alakar ta. 'Yan majalisar dokokin Amurka suna gab da cimma yarjejeniya ta kusan dala biliyan 750 na tallafi don magance tasirin coronavirus ga tattalin arzikin kasar. Mun share babban hanyar fitar da wani shiri na ba da tallafin annobar coronavirus wanda zai iya wuce dukkan majalisun biyu ba tare da matsala ba, a cewar shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell a zauren majalisar jiya Laraba. Kunshin tallafin ya dogara ne ga kudade dala biliyan 198 da wata kungiyar sanatoci ta hada da dukkanin bangarorin bi ta gabatar ranar Litinin. Kuma da alama za ta ware manyan batutuwa da ake jayayya tsakanin bangarorin biyu. Kariyar ayyukan kasuwanci da taimakon jihohi da ƙananan hukumomi.
Kafin Sarfilu ya kawo sauran labaran duniya. Majalisar Dokokin Najeriya ta ce dole hamsoshin tsaron ƙasar su sauka saboda gazawarsu wajen samar da tsaro. A daidai lokacin da takaddama tsakanin bangaren zantarwa da Majalisar Dokokin Najeriya ke neman sauya salo. ‘Yan Majalisar Dattawan Najeriya sun ƙara jaddada matsayinsu na cewa wajibi ne gwamnatin tarayya ta saurari al’ummar ƙasar ta bangaren sauya hamsoshin tsaron ƙasa. Wakilin sashen Hausa Halima Abdurra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Sanata Kashin Shattima kuma tsohon gwamnan jihar Borno ya bayyana cewa
we are not questioning his passion for restoring peace.
Sai yake suna kaunar shugaban kasa Muhammadu Buhari amma ba za su zuba ido akan aikata ba daidai ba gami da yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da rike manyan hasoshin tsaro duk da cewa sun gaza wajen aikin su. Shattima ya ce kamata yayi a jarraba wasu manyan hasoshi da za su ja ragamar tsaro kamar yadda shugabannin baya suka yi. Takwarorin su na majalisar wakilai ma sun goyi bayan matakin ajiye aikin manyan hafsoshin tsaro duk da yake an sami rarrabuwar kawuna da majalisar wakilai ne. Wakiltar mazabar Bungudu da Maru na jihar Zamfara Shehu Ahmad Fulani ya bayyana takaicinsa game da halin da ƙasa take ciki na taɓarɓarewar tsaro.
Gaskiyar magana wannan abin takaici ne wanda duk wani ɗan Najeriya ko kuma wani mutum wanda an mutumin kirki a faɗin duniyar nan zai Allah wadai da wannan abu da ya faru. Suna da jami'an tsaro service ɗinmu suke suna aiki kuma idan har suna aiki to ya za a yi har wannan abu ya zo ya faru haka. Don haka ni gaskiya na ga kasawar su kuma na ga ya dace su sauƙaƙa ma kansu su ajiye mukamin su.
A nata bangare Yunusa Abubakar Ahmad dan majalisar wakilai ne wakiltar mazaɓar Yemek Tijiba a tarayyar Najeriya ya yi bayani akan yanayin da ake ciki.
Lamari irin wannan shi ya sa dama aka raba gwamnati kashi uku a ciki. Majalisa tunda an ba ta ita ce take da wuƙa da nama da wanda za ta riƙa bibiya tana kuma cakar bangaren gwamnati idan sun yi ba daidai ba. To a ciki lallai akwai yadda za a iya ajiye shugaban kasa da mataimakinsa in an kalli bangaren kundin tsarin mulkinmu na Najeriya na 1999 as amended. Lamarin da muka duba shi ne abinda jama'a ba su sani ba kullum akwai adawa da ita gwamnati masu rinjaye. To su dan adawa duk abin da ka yi ko ruwa a ƙasa ka zuba za su tekata da kura. Don su so suke su ma su ga sun kawar da wannan gwamnatin sun kafa nasu.
Sai dai mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu ya yi bayani akan matakan da gwamnati ke dauka.
Muhammadu Buhari a tsaye yake tuttuwa kuma ya isa ya sa ajiye a aiwatar kuma ana aiwatar wa ɗan Najeriya su amince cewa da sojojin nan da ɗan sanda su ma da ɗan Najeriya ne kuma suna kishin kasar su.
Majalisar wakilai dai ta buƙaci hukumomin kasar su aiwatar da matakin gaggawa kan kare makarantu domin tsaron rayukan ɗalibai da malaman su daga har-haren ƴan ta'adda. Halima Abdurra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu ga Sarfilu dauke da sauran labaran duniya.
An kawo wannan kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab da ake zargi da kulla makarkashiya aiwatar da shiri irin na 9/11 a Amurka zuwa New York don fuskantar tuhumar ta'addanci, in ji ma'aikatar shari'a jiya Laraba. An tura ɗan ƙasar Kenya Cholo Abdi Abdullah a ranar Talata daga Philippines, inda yake a tsare a gidan tun lokacin da aka kama shi a watan Yulin shekarar 2019. Philippines ta miƙa shi ga hukumomin Amurka ranar Talata. Ana zargin Abdullah da haɗa baki wajen satar wani jirgin saman kasuwanci don afka wani gini a Amurka a wani bangare na makirci da manyan shugabannin kungiyar Al-Shabab suka jagoranta. An yi zargin cewa Abdullah ya samu horo akan tukin jirgin sama a Philippines. An gurfanar da shi kan tuhume-tuhume shida da ba a bayyana jiya Laraba ba, kuma ana sa ran za a gabatar da shi ga alƙalin kotun majistare a birnin New York. Laifukan da ake tuhumarsa da su sun haɗa da bayar da tallafi na kayan aiki ga kungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje, haɗa baki don kashe 'yan ƙasar Amurka, da haɗa baki da satar jirgin sama da lalata shi. Zaman ɗan na ci gaba da ƙaruwa tsakanin China da Australia tun shekarar ta gabata, bayan da Australia ta bukata a gudanar da bincike mai zaman kansa game da asalin cutar coronavirus, kuma China ta mayar da martani ta hanyar ƙara haraji kan kayayyakin da Australia ke shigowa da su. China ta sanya haraji kan kayayyakin Australia da suka haɗa da sha'ir da naman shanu da giya da gawayi da sauran kayayyaki. Tana mai kiransu da martani ga manufofin cinikayya Australia da ba sa bisa ka'ida. Masu sukan lamiri sun ce ayyukan na China wani bangare ne na faɗar diplomasiya mafi girma akan wata muhimmiyar kawar Amurka a yankin, wanda ake ganin babbar kawace ga kawancin tsaro da ke tasowa cikin haɗin India da Japan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ra'ayoyin 'yan majalisa sun bambanta akan batun buɗe iyakoki hudu da shugaba Muhammadu Buhari ya amince a yi. Wasu na ganin sai an auna batun ci gaba da rufe iyakokin, wasu kuma na cewa an yi hanzari wurin buɗe su. Ministan harkokin kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ita ce ta ba da sadarwar buɗe iyakokin. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Iyakokin su ne Seme da ke Lagos zuwa Kwatano, sai ta Ilela da ke kan iyakar Sokoto da Jamhuriyar Nijar, sai ta Maigatari da ke kan iyakar Jigawa da Jamhuriyar Nijar, sai kuma ta Mfon da ke kan iyakar Kudu maso Kudu. Babban manomi kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma, Abdullahi Adamu, ya bayyana ra'ayinsa cewa
ba zan fayar da afake da guzuma har kasa ba. Wannan ba cikin tsari, ba kuma cikin tsarin kishin kasa. Mu ne muka zauna a matsayin mu na ƴaƴan kasan nan, muka ji babu da ke faruwa. Za ka yi noma, manomin kasan nan zai noma, yana dab da girbi ko yana shi aka kawo abin da ke noma ne yake noma aka da kasan waje. Abin da ke faruwa shine waɗanda yake suka mai da shigowa da kayayyakin masarufi daga kasan waje zuwa kasan nan shine hanyar nasu cin abincin. Rufe bodan nan ya tada musu mashigi. To su ne suke dan haɗin gwiwa da ganin baki a ta kuka a ta kushe gwamnati abin da wanda ke yi.
Amma ga ɗan majalisar wakilai daga jihar Katsina, Abubakar Yahaya Kusada, ya ce lalle wannan batu na rufe iyakoki ya jace kuce da yawa a ƙasa.
Duk lokacin da za a ɗauki mataki, walau a gwamnatin tarayya ko ta jiha ko ƙaramar hukuma, akwai waɗanda wannan matakin zai da damawa, zai ce makamawa, akwai kuma waɗanda wannan matakin ba zai da damusu ba, zai bakanta musu, kuma zai zama na ƙasa da tattalin arzikinsu su a karan kansu. To saboda haka zaki ga kullum abin da ake kallo shine menene majority ko menene alfani ga kasar da kuma ƴan kasar gaba ki da.
To sai dai ga dan majalisar wakilai daga jihar Jigawa, Abubakar Hassan Fulata, ya ce akwai abin dubawa a batun rufe iyakokin idan za a yi la'akari da matsalar tsaro da ke addabar kasa.
Ita gwamnati ba ta yi bayani akan hujjoji na buɗe boda ba, amma koma menene da farko dai mun yaba da kokari da aka yi na rufe bodoji, saboda ta hanyar bodojin nan ake shigo da makamai wanda ake kashe mana mutane, ta hanyar bodojin nan ake shigo da kaya na smoga wanda suke kashe mana kasuwa na kayan da ake yi. Alal misali kamar shinkafa da ake shigowa mai arha, duk kayan smoga kaya ne na sata, kayan sata kuma abin da ya fi shi arha. Idan an kawo shi kayan manomi ya da tsada, saboda haka mutane za su fi sayen wannan mai arhan da kayan manoma.
Sanarwar ta ce za a buɗe iyakoki hudun nan take, sannan sauran iyakokin kuma za a buɗe su kafin ranar 31 ga wannan wata ta Disamba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Sa'o'i kaɗan da rufe makarantu a jihar Kaduna. Gwamnati ta ce za ta fara bibiyar al'umma don auna matakin bin ka'idoji da aka shimfiɗa don yaƙi da cutar COVID-19, wanda ta haka ne za a iya gane ko akwai buƙatar rufe jihar ko a'a. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai shi ne bayyana haka a wani jawabi na sa'o'i biyu ga al'umman jihar Kaduna ta kafafen yaɗa labarai kai tsaye a daren jiya Laraba. Isa Laule Ikara na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufai ya ce idan gwamnati ta lura ba a bin ka'idojin da ta shimfiɗa a kan yaƙi da cutar corona, to za a rufe jihar baki ɗaya.
A yau ƙasar Netherlands ta rufe, ƙasar Jamus ta rufe, London za a rufe ta daga gobe, ƙasashen Egypt da Amerika suna rufe. To abinda ko kaga ya ba nasarar tsoro haka, to nan kai ma ka ji tsoron shi su koma.
akwai matakai da ya kamata mu dauka maganin cutar kuma an dauki matakan nan kuma mun ga amfani amma kuma mutane sun koma gidan giya to idan suka koma gidan giya kuma su ga za su koma gidan giya za mu rike ina kira ga al'ummar jihar Kaduna kada su samu cikin wani hali wanda dole sai mun rike
ita ma mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Dr. Hadiza Sabuwa Balaraban da ta jagoranci sauran kwamishinoni wajen gabatar da jawabi a tattaunawar kafafen yaɗa labaru ta kai tsaye cikin daren jiya Laraba ta ce daga yau Alhamis za a koma kan ka'idojin da aka shimfiɗa game da yaƙi da cutar corona a jihar Kaduna
fata kai kun ya zama dole ba wani taro a ce an tara mutane ko ana rawaye ko wani abubuwa duka yanzu nan da Allah mutane su haƙuri ban da wannan kuma masallaci aka ce idan za ka je masallaci kai alwala ka tsaya da dukkan masallacin duk su cire wannan kafin su cike masallaci sannan a tabbatar cewa an sa maki inda duk mutum ya zo gashi inda ya kamata ya zauna saboda asar wannan tazara cikin church mu haka mun yi magana da janata da duru
Kwamishinan ilimin jihar Kaduna Dr. Muhammad Shehu Makarfu ma na cikin kwamishinonin da suka yi jawabi kuma ya yi ƙarin haske game da maganar rufe makarantun jihar Kaduna.
Akwai yara sama da miliyan 1.9 da suke firamare. Akwai yara sama da dubu 7 da suke sakandare. To idan ba ka yi sun koma gida ba, aka ce sun dauki ciwo ko harin yanci.
Hauhawar alƙaluman waɗanda suka kamu da cutar corona a jihar Kaduna dai yana zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke kokawa game da maganar matsalar tsaro. Isa Lolikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lolikara, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah mahuka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka baiwa.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba ne Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Najeriya ta sake shiga idanun duniya shekaru sama da 6 bayan sace ƴan matan Chibok inda ƴan bindiga suka sake kai hari a makarantar kwanan dalibai a wannan karan suka yi awon gaba da daliban makarantar kimiyya ta kankara daren Juma'a 11 ga watan Disamba waɗanda izuwa yanzu duk da yake ana yayata labarin tserewar waɗansu dalibai sai dai babu tabbacin yanayin da suke ciki. Wakilin Musayi Shaibu Malumfashi ya samu zantawa da dalibin da ya fara dawowa gida wanda za mu sanya sunan sa bisa dalilin tsaro. Ga bayanin nasa.
Dan aji biyar ne.
Wannan su gaje go wai bayan da kuka fito press da suka fara wannan harba-harba a lokacin ne suka kada ku kuka yi daji da su
eh a lokacin ne bayan mun zo mun dawo daga United States kuna zaune a cikin hostel wasu sun fara cin abinci kuma sun je gida su fara za su yi wanki to a wannan lokacin muka fara da an fara wannan harba-harba.
Bayan harba-harban an ce sun hauro ta katanga suka shigo makarantar taku ko a lokacin ne suka kada ku
suna da yawa mu ma ne bayan an yi harba-harban kayan su kai da shigo wa makarantar hidin muka yi da mun hito waje daga cikin houses kana sai kuma aka ce mu koma ciki mun koma mun kulle ko ina sai aka rubuta cewa na aika sun sai shigo cikin makarantar sai muka hito daga cikin makarantar bayan mun hito daga cikin houses din ko a ruga mun ruga har mun haura katanga sai aka rika cewa na mu dawo mun dauka ɗan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana sai bayan an mun daddawo an tattara mu wuri guda suna yin fara yin magana ya muka ji hillan ɗan Filani ne suna magana ne da Hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanye da kayan sojoji su kuma fasinan ne kan gida ba ni fam ba duka zabe mu
sai suka kada ku kiya ku fita kawai
eh suka kado mu ta bakin gate mu lokacin da zamu hita dai ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina ta dan sanda ne aka halbe wanda aka halbe din nan ina nan ko sai muka dawo shi ta gihe muka hita duk ga sanin sun sa da yi har bakin gate su yan dindiga da ni ita mun dauka gari za su wada mu ashe daji za su yi da mu duka hanyar zango da mu wannan project ta yi zango duka kada mu suke ni ta tafiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zage mu muna ta tafiya suka yi ta tafiya sai suka bayan mun yi tafiya mun yi nisa saman project nan sai suka yanki daji kuma suka ci gaba da tafiya da mu mun san inda mu kai ba
ku ga duka tafiya cikin daji
eh bayan mun yi nisa cikin dajin nan mun sha tafiya mun dake muna tafiya sai muka ji kawai muka muka tar an fara zazzaunawa sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan mu sai muka gaba shi na Nigeria da yawa sun yi zaka sun yi parking duk sun kai da mashinan mutane ne a kan mashin sun je sai tana ne kan makarantar ba ta da yawa ne sai su dora mu a mashin duk su loda mu a mashin sai su gaba shi nan ba su ya dauka mu sai suka ce kawai aku a kada mu ta kasa sai gaba da tafiya
ya tafiya ta kasance
yayin suka ce mana in ka san kana da waya ko kudi ko hitila ka bada an ba ka ba a kawo ka da ɗaya daga cikin waya ko kudi ko kuma hitila to sai a za su halbe ka ne su kashe ka su kashe banza to daga nan dama sai muka ga wasu mutum za su kai shi ko bakwai wanda ba 'yan makaranta ba manyan mutane an sako su cikin mu to bayan an sako su cikin mu sai muka ji ɗaya na waya yana cewa mu zaga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su to sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu tunda mu gurin mu suka zuwa sake su kawai da tafi sai wasu tana cewa a bari ta za a jalis kawai a halin su sai suka je wani ya ce a tunda oga ga yanda ya ce kawai a jalis tafi sai aka bar su suka tafi mu kuma aka kada mu cikin daji suka yi ta tafiya
kai ya aka yi ka samu Allah ya ku fitar da kai
to bayan dai mun sha wannan tafiya har gari ya waye muna tafiya
cikin daji
to cikin daji ba tun da mun hito da takalma to ni takalmi na tun ma bakin gate turere ne ta sa mallai sakin shi ban sanya akai ba aka take mun shi mutane da yawa kowa yayi da takalmi shi ba takalmi haka muke fita ka kaya ko ka sa takalmin to ba ka baka sanin lokacin da zai yi ta jikin ka haka aka muke tafiya muna taka tsaya tun in mun taka tsaya mu tsaya mu tsiri har ma ta kai ga ba ma ka iya tsayawa ka tsiri ko ta balle ko kuma ta tsiri da kanta aka muke tafiya bayan gari ya waye suka samu wani guri suka karkashin wasu itatuwa suka samu bayan sun samu karkashin itatuwan nan suka ce kowa ya zauna ya guri dukar da kanshi kasa su kananan yara kuma su ma suna bullowa daga gehe daga wurin daman mu suna da yake ba mu san gawa ne mu sanya mu suna da hitowa daga gehe suna zuwa sai kallon mu suke da windowi suna ta kallon mu bayan nan kawai suka fara jin karar jirgiya ta hutu sai suka ce kowa ya kwanta su ma suka koma gehe suka rika hango mu da gindigi su ma ya samu karkashin dutse su karkashin bishiya kaɓaɓɓoyi suna kallon mu da gindigi har jirgin ya gama yawo bayan nan sai aka tada wani ɗaya daga cikin babba daga cikin mu aka sai babba daga cikin ku ya tashi sai aka tada wani yana tashi sai aka ce ya irga mu ya ga mu nono sai ya irga mu sai ya ga mu 520 ne cikcik in 520 ce ce sai suka ce to wa zai iya ce da kuma ku 520 nan ne wannan kuna da ku dan matan ciba albarka to nan muna nan da rere har dare yayi bayan dare yayi ranar asabar kenan ran asabar yayi yamma ta fara kenan sai suka ce mu kwanta a kayan dai mu fara daren yayi an sa mu mun shawo ruwa bayan mun shawo ruwa mun dawo yunwa muke ba abinci mun kwana muna tafiya kawai mu duk ka gaji ga kici ba ruwan ma ba abin mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa ya sha ba a hakuru ne da bulali bayan mun dawo ga yanwa muna ji sai muka riga sun ta wasu ƴaƴan itatuwa mu a ba ƴaƴan itatuwa ba ganye ko kuma wani abu kacau kacau muka riga samu kawai in dai muka samu ganye mai dan testin ko kuma irin ganyen gauda shi muka riga samu muna ci to kowa dai ya samu ya ci ni ina makon ta ko tashi ban ina yi zai ki kawata ciwo take ina da skin cell ne
ai ya sa
wallahi dai aka riga ni gowan ma ni ma ina tauna ba dadi haka nan muka riga tauna kuma ko ka dai ma dai ya kara ma shi ba gashi ba ruwan zarta ba mu ba nan dai muna cikin wannan yanayi har dare yayi to bayan dare yayi sai suka ga jirgi da ya cika ya wurin sai suka nemi za a canza guri to muna kwance kawai yamma ta hara kenan kawai mun dan kwanta haka sun ce mana mu kwanta sai suka tada mu bayan sun tada mu sai dauka wani abu za a yi kawai suka ce mana misalai mun ka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu ana tafiya ana yi ana bugun mu kuma sai aka riga rarraba mu tawaga idan kaman mutum 50 nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehen su haka aka riga tahiyya da mu a layi a jere muna tahiyya to bayan mun yi nisa daren nan daren asabar kenan to lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta to bayan mun je mun sha tahiyya mun dade muna tafiya sai aka zo gurin wani guri kawai aka ce mana mun zukun na yayin da suna magana ai gari ne mu jira saura su zo sauran wanda ke kan layin can baya su iso gurin su zukun na su ma su yanke shawarai cin ta tsakiyar garin za su bi ko tuko ta gehen garin za su bi to daga nan ni kuma he ne na ji kawata gaskiya ciwo take ba inda zan iya zuwa ta addubin ciwo take kawai na yanke shawarar ga wani bedi nan gehe cikin taron yake bara an kwanta daga gehen shi in Allah ya taimake ni na sha na tafi to shikenan sun tafi sun bani nan shikenan in kuma Allah ya sa sun gani sun ce sai su ne na tafi ko kuma sun halin shikenan sai na zauna ina zauna a gurin nan na fara addu'a na fara karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq da kuma bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' da kuma ayatul kursi ina ta karantawa har kowa ya gama halarra gurin sai suka yanke shawara ai ta gefen garin da su kar su wuce tsakiyar garin kar a samu matsala sun gama yanke wannan hukuncin kawai suka ce a tashi a cigaba da tafiya ga wani nan gaba na saboda addu'a ne Allah ya taimake ni sai dai ko Allah ya makantar da shi bai ganni ba haka nan ya kada saura aka cigaba da tafiya ba wanda ya gani to saboda na san akwai wanda ke dadewa cikin daji haka ina nan sai daga baya su zo kuma cikin yan uwan namu akwai wanda sun gudu sun sabe to abinda suke gudu mu matsala in ka gudu abinda yasa ni ma ta murban gudu ba to in ka gudu baka san ina zaka ba cikin daji ne baka san gaba zuwa baka san yamma baka san kudu ba an yi kwana ana tafiya da kai kai baka san ko ina ba ko ka tashi ko komai tsaunin da zaka hawo ba ka taba hango gari shi yasa akwai wanda sun riga da gudu amma kawai ni saboda Allah ya taimake ni kusa da gari na tsira sai aka taimaka aka dauko ni a macin aka kawo ni haggida dalilin da yasa ni na zo da wuri kenan na tabbata akwai wanda sun gudu ba su hannunsu amma suna ran cikin daji ba su san inda za su je gida ba
abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da shirin domin jin ci gaban da ake samu dangane da wannan lamari yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman Sani Shaibu Malam Fashi da ya mana hira da ɗalibin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke wa gwamnatin jihar Katsina da kuma tarayyar Najeriya fatar cimma burin dawo da waɗannan ɗalibai da kuma sada su da iyayensu lami lafiya.
Kai mata su ne duniya su ne daɗi.
Tuma dalla yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Bankin cigaban al'umma na Amurka IDB ya alƙawarin dala biliyan 1 jiya Laraba don taimaka kasashen tsakiyar Amurka da Caribbean da ke yaƙi da cutar coronavirus. Dangane da sanarwar da Somalia ta bayar a wannan makon cewa ta yanke alaƙar diplomasiyya da Kenya, gwamnatin Nairobi ta ce ba za ta kori jami'an diplomasiyyar Somalia ba, kuma a maimakon hakan za ta nemi tattaunawa da makociyarta ta. Yan majalisar dokokin Amurka suna da gab da cin yarjejeniya ta kusan dala biliyan 750 na tallafi don magance tasirin coronavirus ga tattalin arzikin kasar. An kawo wannan kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab da ake zargi da kulla makarkashiya aiwatar da shiri irin na 9/11 a Amurka zuwa New York don fuskantar tuhumar ta'addanci, in ji ma'aikatar shari'a jiya Laraba. Zaman ɗar na ci gaba da ƙaruwa tsakanin China da Australia tun shekarar ta gabata, bayan da Australia ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa game da asalin cutar coronavirus, kuma China ta mayar da martani ta hanyar ƙara haraji kan kayayyakin da Australia ke shigowa da su.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. An huta lafiya. Salamu alaikum.